Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a tare da sallama da fatan kun tashi cikin koshin lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma shafin mu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sada Sodangi,
da ni kuma Maryam Bashir Bugaje.
To ayo talata 17 ga watan Janairin shekarar 2017 zamu cigaba gaba da magana ne da muka faro akan harkar ilimi a makon da ya gabata.
Inda a makon da ya gabata muka tsaya akan maganar lalubo hanyoyin bada tallafin karatu na kasashen duniya.
Har ma muka fara hira da wani malamin turanci mai suna Ali Baba da yazo daga Najeriya don halartar wani shirin musayar ilimi a Jami'ar Wisconsin dake nan Amurka. Ta yaya ya kamata ko kuma yake ganin matasa zasu tallafi wannan zasu karbi wannan harka ta tallafin karatu?
Idan ka ce mu mutum ya je yayi applying a wani program amma zaka yi awa biyu kana apply sai ya ce to dan me zan yi awa biyu, saboda wannan program ɗin awa biyu ne kawai zaka yi online ka cika. Kuma ka tambaye ni shin me za su yi da wannan lokacin? Za su je majalisa ne su zauna ana ta hira ko ana kallon kwallo? Yau ba ta ke yi Manchester da sauransu, to wannan ba zai amfane mu ba.
To bayan wannan da tattaunawar zamu tafi ga Malam Kabiru Lawanta Azaria don jin abin da zai ce game da yadda muke sakaci da abin da ake cewa a turance mentorship, wato samun wani jagoran da ke sa mutane bisa hanyar ci gaba.
Akwai amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da kuma Twitter.
A shafin mu na Facebook da Twitter din mun tambaye ku cewa ta yaya zamu taimake kanmu wajen neman sani tare da zakulu duk inda ake bada wani tallafin karatu a cikin kasashen mu da ma kasashen ketare.
Sakon farko daga Alhaji Mele Yusufari yace yau da gobe jajircewa da sanin lokacin da ake bada irin wannan tallafin karatu ta hanyar sauraron kafafun yada labarai, walau radio ko jaridu har da gidajen talabijin, domin mu zakulo duk inda ake bada tallafin karatu a cikin kasashen mu da kasashen ƙetare. Muddin muka bi waɗannan hanyoyi muka iya dacewa domin samun tallafin karatu.
Sai Comrade Saifullah Idris Jikamshi yace yawaita karatun jarida da shiga shafukan internet na hukumomi da kamfanoni masu zaman kansu zai taimaka sosai wajen sanin lokacin da wannan hukumomi ke bada damar shiga shirin fitar da dalibai karatu zuwa kasashen ƙetare. Yau da gobe a tashi lafiya.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bici yace salam yau da gobe. Abin da ya kamata mu yi shine fadada bincike a yanar gizo, wato internet, da kuma sauraron kafafen yada labarai na gida da na waje. Ta haka ne zamu amfana da wannan tallafi na scholarship.
Sai Ali Abdullahi Doran Baga yace yau da gobe akwai ilimi a kasashen mu amma ba aiki da shi. Akwai ilimi amma muna da karancin kirkira da bincike na kimiyya da fannin tattalin arziki, amma zamu iya magance wannan matsala ta hanyar fadada bincike a yanar gizo da neman shawara daga kwararru.
Sai Baba Gana Ibrahim Zangon Daura yace hanya ta farko ita ce bincikar yanar gizo da shafukan sada zumunta na hukumomin da ke bada irin wannan tallafi, sannan da sauran gidajen radio da bibiyar jaridun gida da ma na waje, tare da tuntubar hukumomin da ke da alhakin raba scholarship din ga 'yan ƙasa da zarin gwamnati ta ba su damar hakan. Daga nan idan mutum ya dace ya samu, sai ya nemi shawarwari daga masana fannin da kuma bin ka'idojin da hukumomin suka bayar, sannan sai ya jajircewa wajen karatu da kuma yawaita addu'a. Allah ya sa mu dace, amin.
Sai Sama'il Ahmad Dukki yace yau da gobe hakika hanya biyu ce zamu bi mu taimaki kanmu wajen neman sani da kuma tallafi na karatu a kasashen mu. Na farko mu kanmu sai mun yi ma kanmu adalci wajen taimako ƴan uwanmu. Na biyu kuwa shine dole sai mun cire girman kai abinda bamu sani ba mu tambayi abokan karatun mu. To tabbas idan muka yi haka sai kaga masu hannu da shuni da kuma gwamnati suna ta bamu tallafin da ya kamata.
Sai Bashir Muktar Yusuf Zari ya ce, to ai ma ba tallatawa ake ba, don haka in mutum ba almusur bane ta wani hanya zai ji, kuma ko kungiyoyin kasashen ƙetare da suke bayarwa sai ka ba da cin hanci ga wasu jami'ai ko mataimakansu a nan Najeriya, to ina talaka zai iya.
Sai Sadiq Nabage ya ce yanzu halin da ake ciki duka yayi yawa, na kai kawai ake tarewa. Ana ta kai ba a ta kaya, tsadar rayuwa da talauci da rashin aikin yi shine gaba. Kafin a samu damar samun abin da za a dauki dawainiyar zakullar ilimi a duk inda yake cikin ƙasa ko ma ƙetare.
Sai Babangida Aliyu Rajau ya ce yau da gobe sai Allah, hanyar dai a sauƙaƙe take ita ce mutum ya kasance mai yawan sauraron kafafen yaɗa labarai da kuma yawan tambayoyi da kasancewa tare da 'yan siyasa, ganin cewa mafi akasarin tallafin da ake bayarwa na karatu suna fitowa ne ta hanyar 'yan siyasa. Yau da gobe a fahimta ta wannan ita ce hanyar da ya kamata mu bi.
Sai Sale Shehu Shahada ya ce yau da gobe wannan abu ne mai wuya kuma mai sauki, saboda ko ni ma na taɓa cikawa tare da neman wannan taimakon zuwa karatu. To kuma sai wasu mutane suka kira ni har su biyu, amma daga ƙarshe sai aka ce min 'yan damfara ne.
Sai Kabir Nasir Sheme ya ce yau da gobe Allah ya ƙara muku hazaka. Hakika sai mun kasance masu karance-karance shiga shafukan intanet don sanin abubuwan da ke gudana a harkar ilimi da ba da tallafin karatu.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce salam yau da gobe, halartar taruka da ke bayani game da ilimi sai kuma mu'amala da intanet. Sai dai a lura mafi yawan tallafin karatu na intanet na bogi ne, sannan karanta mujallu da sauraron rediyo. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Abubakar Rufa'i Fulani ya ce gaskiya a nan Nijar dai idan ba kana da wani a gwamnati ba to sai dai ka ta yawo a cikin ofishin neman.
Sai Umar B. Modibba Wuri Birji ya ce yau da gobe a gaskiya ni kam ban san yadda zan yi in samu tallafin karatu a cikin ƙasata ma ba, balle ya kai ga ƙasashen waje.
Sai Muhammad Ajimainau, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe bibiyan intanet da rediyo da kallon talabijin da sauransu shi ne zai tallafa maka wajen gano irin waɗannan garaɓasan.
Sai Yusuf M. Ramadan Mai Gwambawa ya ce yau da gobe ta hanyar gudanar da bincike sai kuma ta hanyar yanar gizo da kuma tambayar ɗaliban da suka ci gajiyar wannan shiri a baya domin su yi maka ƙarin haske irin hanyoyin da suka bi wajen samun wannan tallafin. Domin wallahi ko babu komi wannan tallafi yana taimakawa mutum ya gudanar da karatunsa cikin sauƙi ba tare da samun wata matsala ba. A saboda haka nake kira da gwamnati da ma'aikatar ilimi ta ƙasa, ya kamata ta fito fili ta faɗakar da ɗalibai hanyoyin da za su bi domin samun wannan tallafi.
To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter @MahmudKaura01 ya ce ta hanyar bibiyar kafofin sadarwa musamman jaridu da gidajen rediyo domin samun cikakken bayani akan yadda ake bayar da wannan tallafi.
Sai Sadiq Belal ya ce yau da gobe da farko dai mu rinka karanta jaridu, na biyu kuma mu rinka shiga shafukan intanet, to ina ganin in an yi hakan za a dace.
Sai daga ƙarshe @A_Muktar ya ce ta yanar gizo ne kawai za mu iya zaƙulo wannan damar, sai dai kawai a kula sosai da mayaudara kar wurin neman ido a rasa gira. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. To yanzu bari mu ƙarƙare hirar mai da Ali Baba, malamin turanci daga kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a Sokoto, wanda ya zo koyo da kuma koyar da ilimin harshen a jami'ar Wisconsin ta nan Amurka.
A da kaga kaman mutane bakwai ke zuwa, abin ya koma mutum uku, yanzu shekara uku kenan mutum ɗaya yake zuwa. Ina ganin gradually with time, in dai ba a hankali ba sai a ce to harshen Hausa na amfani da shi ne kawai a arewacin Najeriya.
Amma ya ake a nemi wannan abin? Kila 'yan arewa ba mamaki, kila Hausawan ba su san ta yadda ake neman irin wannan Fulbright din da ka zo ba ko?
Wallahi Malam Usman, zan ce maka kaman wannan shekara mai zuwa. Kamar wanda zai canje ni mutum ɗaya kawai ya yi applying ma wannan program ɗin. Da yawa arewacin Najeriya ba a san da wannan program ɗin ba. Irin kamar mu arewa, abin da ya kama Kano, Sokoto, Zamfara, Kebbi da sauransu, za ka cewa duk babu mutanen da ke applying daga waɗannan wuraren.
A ganinka ma'aikatar ilimi ce ke da alhakin ta sanar da mutane ko ko suwaye?
Eh, to ma'aikatar ilimi ita ma tana da rawar da ya kamata ta taka. Dangane da wannan program ɗin. Kaga ya kamata a ce ma'aikatar ilimi akwai wanda yake kaman zonal, wanda zai fahimtar da mutane, zai rika tafiya round ko kuma zai rika interview da 'yan jarida domin ya sanar da su kan wannan wannan program din. Kuma ina ganin wanda ya kamata yi wannan shine misali wanda ya zo nan yayi wannan program din, kaga zai iya ya rika tafiya wurare wurare yana encouraging mutane
wato kara musu kwarin gwiwa
wannan program. To amma babu wannan, shi yasa sai kaga mutane da yawa ba su san da wannan program din ba gaskiya.
To yanzu kai da ka zo kai wannan shiri ko kuma kake kan wannan program, akwai wani abu da ka samu ranka cewa in ka gama a'a zaka koma gida ne, a'a zaka tsaya ne ka bunkasa harshen Hausa a Amurka, a'a zaka je ka wayar da kan mutane, wanne zaka yi in ka koma kenan ko in ka gama?
To Malam Usman, gaskiya daga cikin abubuwan da nake gani nake son na yi shine, na farko dai da zan samu dama da zan so in zauna ƙasar Amurka kuma in ci gaba da tafiya jami'o'i da makarantu domin in faɗakar da su cewa harshen Hausa ba harshe ce ta arewacin Najeriya ba kadai, harshe ce ta Afirka gaba daya. Sannan in na samu dama na koma gida, ina sai amfani da jaridu da abubuwa da waɗanda na san za su fara bunkasa wannan program din domin mu samu Hausawan mu da yawa wanda za su yi apply su zo su yi su fahimtar da mutane cewa harshen Hausa fa kawai ba harshen Arewa ba ce. Saboda kaga daga Yarba abin da nake ji ma suna gaya mini wajen mutum 11,000 suka yi apply. To amma kaga mu namu Hausa mutum daya ya apply.
To kenan in Hausa suka yi apply da yawa akwai yiwuwar su samu kenan da dan dama su shigo.
Kwarai kuwa. Ai jami'o'i da yawa suna karantar da Hausa. Amma saboda an samu raguwar mutane waɗanda ke applying ma wannan program ɗin, shi yasa aka samu waɗannan matsaloli. Kaga Michigan na yi, Indiana suna yi, suna nan da yawa.
Akwai jami'o'i da yawa da ake digiri a Hausa.
Kansu ne kawai makarantar da ni nake karantarwa, jami'ar da ni nake karantar da harshen Hausa.
Wato in aka samu shigowar Bahaushe da yawa yana da damar kenan a ƙara a samu wasu jami'o'i suna ta yin Hausa kenan.
Kwarai kuwa.
Bari mu sake ɗan komawa kaɗan dai akan dai Najeriya tunda ita ce muka fi sani fiye da ko'ina. Yaya tsarin ilimin a takaice kake kallon shi gaba ɗayan shi, wa yake da alhakin nan yayi kyau can yayi kyau? A'a za a ga maganan ilimin primary ta lalace, maganan ilimin secondary sai a hankali, maganan jami'ar kanta ana ta yajin aiki. Akwai abin da kake son ka faɗa akan wannan?
Lallai Malam Usman, wato kaga ni ban ce a matsayina saboda na zama jami'i mai hulɗa da jama'a na kwalejin ilimi ta Shehu Shagari kafin na zo wannan program ɗin a nan Amurka. Na zo na fahimci cewa wato harkar ilimi sai dole gwamnati ta sa mutane waɗanda yake sun shirya ma farfaɗo da ilimi tun daga ƙasa, ya zama cewa ba mutane ba ne waɗanda suke so kawai su je su samu kuɗi su sa a aljihunsu, mutane ne waɗanda suke son su yi aiki domin su ciyar gaba da harkar ilimi. Saboda za ka ga cewa muna da waɗannan hali wanda yake da aka sa suka yi aiki, abinda suke duba ne za ka amfana, ba ka duban gobe. Sannan ilimi idan yau muka ce ba mu taimaka ma ilimi ba, to me zai faru da al'ummar da muke son mu girma ko muke son mu rayar gobe? Kaga za a samu matsaloli. So ina ganin gwamnati ya kamata sai ta zauna, ba wai interest ɗinta ba ne, ta zauna ta duba shin su wane ne za su taimaka wajen farfaɗo da harkar ilimi waɗanda yake ba sa da interest ga abin duniya. Saboda mutanen mu interest gare su ga abin duniya, amma waɗanda ba sa da interest ga abin duniya sai ka ga cewa su ne za su iya ciyar da harkar ilimi. Saboda in ba haka ba, ilimi gaskiya Malam Usman an bar mu a baya.
Wane kira kake da shi ga matasa wurin miƙewa tsaye?
Kira na ga matasan mu shine kan mu zama kamar muna ko oho da harkar yau da gobe. Ya kamata a ce matasanmu mutane ne waɗanda yake suna tunanin me duniya ke ciki, me ake yi a duniya, sannan ya za a yi in samu shiga cikin waɗannan abubuwan. Saboda yau za ka ga matasanmu ko harkar internet ɗin nan ba su san da ita ba. Idan ka ce wa mutum ya je ya yi applying a wani program amma za ka yi awa biyu kana apply, sai ya ce to dan me zan yi awa biyu?
Ina ta cika ɓata lokaci in cike-cike.
Ina ta ɓata lokaci, to dan me zan yi awa biyu? Kaga wanda yake ba haka bane. Saboda sauran harsuna sai ga cewa in mutum zai yi awa goma ne, in kwana goma zai yi yana aiki,
sai ya cika takardun.
Amma mu awa biyu kawai, saboda wannan program ɗin awa biyu ne kawai za ka yi online ka cika. Amma sai ka ga mutane ba sa son su yi amfani da wannan lokacin. Kuma ka tambaye ni shin me za su yi da wannan lokacin? Za su je majalisa ne su zauna ana ta hira ko ana kallon ƙwallo? Yau ba sa ke yi Manchester da sauransu, so wannan ba zai amfane mu ba.
Yanzu misali matashi mai sauraron mu a yanzu haka in yana son ya nemi wannan shirin, ta ina zai bi, ina zai je laliba?
To zai iya je online, wato zai je ga yanar gizo ya yi typing Fulbright.
Bari mu bi shi dalla-dalla. Ka ce zai typing Fulbright ɗin, spelling ɗin ka san zai ce me spelling ɗin?
FULBIGHT Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program.
To, na gani. To, in Allah so, na san don waje yanzu da ke saurarewa kila ya kusa ka gama magana ya shiga internet yana duba ya abin yake.
So, ya shiga Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Insha Allah, duk wani bayani da sauransu wanda yake so, zai samu.
To, muna godiya sosai Ali Babu da ka sami damar yi mana wannan bayani ko kuma in ce ka sami damar faɗa wa duniya abin da ka zo ka gani wanda kake fatan ƴan uwan mu su ma su ci gaba da runguma irin wannan abubuwa. Mun gode kwarai.
Yawa Malam Usman, na gode.
Kin ji dai ita kanta ta ce ba za ka hau panda ba, wato Honda kenan, ba kai karatu.
haka ne
komai sai da ilimi, wato ake jin daɗi a cikin rayuwar nan. To sai mu ce Allah ya sa mu dace, kuma muna godiya sosai Ali Baba. To yanzu haka muna tare kai tsaye da mai tsokaci akan al'amuran matasa, wato Malam Kabiru Lawanti daga Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To Malam Kabiru, barka da warhaka.
Yawa Sanure.
Da farko zan ce mun gode kwarai da ka karbi gayyatar irin ta gayu shap shap. Yawa, to wai gani ga Maryam ga Safinatu kuma.
Kuma ai wani abu ne mai muhimmanci kuka dauko yau din nan.
Ai, to fara bayani.
Zamu iya cewa kusan ba yankin Arewa baya amfana da wannan scholarship.
To misa.
Ai ke magana. Babban dalili dai shine ina ji kamar na yi magana da kai a kai cewa akwai abunan da ake cewa mentorship, wato a samu tsari na shugabanci wanda manya za su rinka nuna wa yara yadda ya kamata su yi, samu irin waɗannan abubuwa. In ka kula shekarun baya, Najeriya ko kuma arewacin Najeriya na da manyan mutane waɗanda suka samu irin waɗannan dama, suka fita waje su kai karatu. Amma yanzu in aka dawo, sai ya ga mutum shi in ya ga irin wannan daman, ya fi son a ce ya tura ko ɗansa ko kuma wani na jikin shi. To in kansa ba zai samu ba, kawai gara kowa ma ya rasa. Babban matsalan da muke fama da shi kenan wannan rashin mentorship din.
To ya ake yin wannan mentorship?
Akwai wani abokina da ya dawo daga kasar Birtaniya kwanakin baya. Ya yi kokari ya yi wayannan abubuwan. Kullum kuma yakan turo mana irin wayannan abubuwan ta email, sannan ya ce da Allah mu kokari mu yaɗa shi. To in ka yaɗa, yawanci za ka tarar matasanmu. Wato akwai laifin mu ma kanmu, musamman mu da muke ainihin jami'o'i.
Ka Malam Kabiru, kafin mu je ga laifin mu matasa ɗin ko kuma jami'o'i da sauransu, misali ya ake wannan miyan mentorship, ya ake yi a dalla-dalla?
Wato wani irin tsari ne na cewa ni na kai wani matsayi a al'umma, ya za a yi kuma ya samu mutane waɗanda za su bi sawuna. Wato tsari ne wanda yake yana cikin siyasa, yana cikin ilimi, yana cikin addini, yana cikin zamantakewar rayuwa, wanda mutane na gaba suna kokari su ga cewa waɗanda suke bayan su sun biyo irin hanyar su, saboda hanya ce mai kyau. To in babu irin wannan, sai ga an bar al'umma kawai sakaka kai tsaye, wanda kowa sai dai nema wa kansa mafita kawai, ba tare da wani ya sa shi a hanya ba. Wato sa mutum a hanya shine mentorship din. A tsari na ilimi ko na zamantakewa, kawai shine mentorship.
To na gane. To kace yanzu ka fara cewa akwai matsalar mumuma.
Akwai matsalar mu kwarai da gaske, saboda mu da muka samu dama wanda yake muna ganin irin waɗannan abubuwa, ya kamata a ce mun samu matasa muna gaya musu cewa akwai tsare-tsare da aka yi wanda yake ƙungiyoyi na duniya sun yi da wasu jami'o'i, wanda in mutum ya kai wani mataki na ilimi zai iya nema. In ya nema kuma mutane da yawa sukan nema. To amma in ka nemi wannan abun da jagora, za ka ga cewa an jagorance ka, rubuta ainihin wato proposal, wato manufa na abin da kake so ka yi. Nan da nan za ka ga mutane nan suna shirye su biya ka kuɗi, ko dai gaba ɗaya ka je ka yi karatun, ko kuma wani ɓangare na kuɗin wanda za ka yi amfani da shi ka yi karatunka. To amma yawanci gaskiya babu wannan, babu da wannan tsari, musamman ma a arewacin Najeriya. Ba wai fa wai a tsarin scholarship kawai ba ne, har a tsari irin na taimakon al'umma ɗin nan da ƙungiyoyi suke yi. Akwai wani taro da muka yi Abuja a 2012 na duba irin matsalolin da ake samu a Abuja, irin matsalolin da ake samu a arewacin Najeriya, da ƙungiyoyi na arewa ba sa samun ainihin gudunmawa daga irin waɗannan kungiyoyi na kasashen duniya saboda ci gaban al'umma. Wato abubuwan da muka identifying shine akwai matsala ta rubuta ainihin wato manufa na kungiya. Kungiya bata san yadda za ta rubuta manufanta yadda zai ainihin jawo hankali irin waɗannan kungiyoyi masu bada taimako su zo su bada taimako ba. So a kungiyance kenan. Sannan a daidai kun mutane su ma bamu da wannan ainihin mentorship din, wato bamu da wannan bamu da mutanen da za su taimaka wa mutane su san yadda zan rubuta ainihin manufata ko na ainihin bincike ko na karatun yadda zan iya gogayya da sauran mutane da za su fito a bangarori na Najeriya.
Ina fahimce ka, kamar misali a ce za ka ji an ce zan nemi scholarship, misali zan je in yi digiri na biyu, amma sai aka ce ka rubuta mi isa kake son ka zo Ingila ko America ko China ko ina ne ka yi karatun nan, rubuta manufarka ta zuwa shafi biyu ko kuma kalma 500 misali irin shi.
Irin shi abin da nake magana kenan, saboda ai baka rubuta wannan suka karanta su ga me kake so kai ba, ai ba yadda ba wanda zai cire kudin sa ya baka, saboda kudin su ma nema suke, za su nemo ne a hannun mutanen da suke da ainihin son su sponsoring irin waɗannan ko research ko karatu din. To in kaje dole ka nuna musu cewa fa wanda yake so ya karatu nan yana da wani tsari manufa wanda yake so ya aiwatar, in ya samu wannan taimakon zai iya yin wannan karatun, amma in bai da wannan karatun kaga an dakile shi kenan. Shine kawai manufa din, to amma yawanci babu shi gaskiya a Arewa. Kuma ina gani wani lokaci ya kai da zamu zauna mu yi wa kanmu karatun tanazu. Waɗannan fitintunu da muke gani a kasashen mu, musamman ma nan Arewa, na Boko Haram da ainihin mugayen ƙa'idoji da suke zuwa wanda ba san kansu ba. Duk suka faru ne saboda ainihin barin mutane a sakaka babu jagoranci. Ina tabbatar maka fa babu fa jagoranci a Arewa. Duk surutan da muke yi kawai ana surutai ne. Amma gaskiya tsakani da Allah ya kamata mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya. Su manyanmu wanda suka kai wani mataki ya kamata su dawo su waigo su juya su gani. Wai shin ina muka dosa ne? In ba fa haka aka yi ba fa akwai abubuwa da yawa wanda yake nan da shekara 10 ko 20. Jihohinmu na Arewa fa an bar mu a baya.
Akwai wani Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe a shafinmu na Facebook Live da yake bin mu kenan, da kai wannan magana ne yasa zan karanto sakon shi. Ya ce yau da gobe maganar samun ilimi kyauta ko a kasashenmu, idan muka lura manya ba sa son talaka ya ci gajiyar wannan abu, mu dai sai dai haƙuri kawai. To wannan ya zo daidai da maganar da kai ta ba shugabanci kenan?
Ba shugabanci gaskiya, wato yana da gaskiya, wato in mutum ya taka ya haye din nan zai ga waigowar shi yana wahala. Akwai abubuwan da musamman in ka lura da irin ainihin tarbiyya da su Kardauna suka ba wa ainihin manyanmu na Arewa, gaskiya a yanzu su kuma sun kasa ba da irin wannan tarbiyya din. Ban san abin da ya faru ba, yawan al'umma ne ya jawo haka ko kuma yawan waɗanda suke son karatu ne ya jawo haka, ban sani ba. Amma irin yadda muke da manya a Arewa, mun kai a ce muna da irin waɗannan jagorori da za su taimaka wa mutane su kai irin wannan matsayin da suka kai ɗin. Daidai kawai wannan abin da shi wancan malami yake faɗi cewa duk wanda ya taka ya wuce yakan janye tsanin ma yake, ba wai yakan bar shi ce ka hauro ba ne, a'a shi zai janye tsanin ne.
To wannan
ya kamata mu zauna mu yi wa kanmu karatun tanazu kamar yadda na ce.
To wannan
kan mu ga yadda za mu taimaka wa abin nan.
To yawa na ce kamar waɗanda ke cewa ana ta kai ba wa yake ta kaya, mai magana
neman ana magana abinda za a ce wake magana wannan karatu da tallafin karatu,
me za ka ce
sako da mu gani?
Ai wannan matsayin da muka kai cikin wannan rashin shugabanci shi ya kamu wannan lokacin. Ai mun yi sakaci shekaru sun wuce, dama muna baya sannan kai sakaci a cikin shekarun nan 30, an yi sakaci babba, tsarin ilimi ya rushe,
Mallam Kabiru
tsarin tarbiyya ya rushe. Kaga in an ce za a ci gaba da irin wannan, ya kamata yanzu maimakon mu ta ifacin cewa an bar mu a baya da sauransu, ya kamata mu waigo ne mu ga me ya kamata mu yi.
Yawa to dama abinda nake son in ce kenan Mallam Kabiru, in ce su ma matasan ya kamata su kuma su tsaya tsayin daka su ga cewa wani abu bai hana su irin
neman
wannan abubuwan ba. Wani kana tunanin ko talauci ko wani rashin wannan, duk kowa ya dage shi ma ya makan shi tsaye ya ga zai iya
sai ya fita daga matsala ba.
Yes,
kwarai da gaske.
To tambayar da nake son in maka shine wannan abu da ake magana shine akwai maganar lokaci. Zaka ga kaman a cikin tattaunawar da muka yi da Ali Baba ya ce zaka ga matashi ya ce ba zai bata awa biyu akan shafin yanar gizo ya nemi irin wannan abun ba, dan me zan bata lokaci na, amma kuma zai tafi majalisar sa ta hira ya awa 6 ko awa 8 suna hira kwalle kawai,
zai iya zama a Facebook din ya awa biyu yana wannan
yana
ba rai ko alwarai da gaske haka
kuma ya fata dukkan dare yana chatting
kwarai.
To me zaka ce kawai
magana cewa ba lokaci kuma kaga abun da ya kamata mutane su gane shine wayannan abubuwa na scholarship din suna da lokaci. In ka zo ka fara din za su ce maka dole ne ka gama wannan application din wato neman wannan scholarship din a cikin kwana kaza, in baka gama ba ya wuce ka. Ina ji shi ma Alibaba abin da yake magana kenan.
Kuma kamar in mutum yayi so
daya
kai ya ce
da yawa da za a nema
saboda
kafin ka fara su kuma su gaya maka cewa kafin ka fara ma ka nemo abu kaza da kaza da kaza ka ajiye su a gefe don za
ka wato ready. Kamar misali a ce kundinka na takardun karatun
ka da wanda suka yi
kuma duka ajiye. Sannan ka riga ka rubuta manufar kan ka ajiye ta a wani wuri a computer ka wanda daga sun nema kawai sai dai kai uploading na shi take ko gashi na.
Ba lokacin zaka ce bari mu fara typing ba. Kan baka gama ba.
Fara rubutawa ba kwarai da gaske.
To
ainihin abin da zan iya cewa kawai wato abin da ya kamata matasa su rinka yi shine in irin waɗannan daman sun zo abin na farko abin da mutum zai yi shine ya je wannan shafi din ya duba ya gani me suke bukata. Don za su rubuta maka cewa suna bukatan kaza da kaza da kaza to ka nene su sai ka ajiye su a cikin computer ka ba wai a abin nan ba za ka yi scanning duk takardun ka ajiye su a file guda daya kai wasa wannan manufan ka ajiye ta a gefe guda a hoton ka da ake bukata ka ajiye shi a gefe guda in ma suna son ainihin passport naka a nan zama dan kasar Najeriya shi ma kai scanning naka ka ajiye shi to daga yanzu ka fara yi babu wani abin da za ka fita waje ka nema duka komai yana nan a wurin kawai sai dai ka cika ka mita.
In kuma Allah ya baka
da haka shi yawanci za ka tara wasu abubuwan ba sa tare da su ne kina za ka yi awa biyu ba yi zamani in mutum yana da wayannan abubuwan zai yi awa biyu yana wannan application din ba.
To amma yanzu tambayar da zan maka ta karshe shine wannan da abubuwan da muke magana akan mentorship din nan wace kalma za ka yi mana cikin daƙiƙa rabin minti?
Ina roƙon ainihin mutane wanda suka girme mu da kuma sawoyin mu da mu zauna mu juya baya mu duba mu ga wani irin yanayi matasan mu suke ciki wani irin taimako za mu iya ba su na ganin cewa sun samu irin waɗannan dama ba wai dole sai mutum ya fita waje ba ko scholarship da ake bayarwa wanda za ka yi karatu a cikin Najeriya ya ga dama daga ka gama karatun ka fita waje ka yi duk yawanci waɗanda suke fice a duniya suna fice ne bayan sun gama ainihin digiri ɗinsu na farko a jami'a jami'o'in Najeriya ko su fita su yi fice saboda haka mu ya kamata mu dawo mu fara gaya wa matasan mu cewa ga abubuwan da ya kamata su yi saboda su samu su ci moriyar irin waɗannan dama da ainihin opportunity da suke zuwa
a ƙasashe. To mun gode sosai Malam
Kabiru, mun gode
sai wani lokaci za mu
sake gode kwarai
yawa madalla. To kun dai ji maganan da Kabiru yayi
ai Usman komai sai ka
kalla sai ka mike tsaye sai ka nema sai ka cire lalaci sai ka cire san zuciya
kuma komai kai shi kan lokaci kuma idan kai so daya baka samu baka kace ai shike dan ta bai kai tayi wata na Allah sai ba
wallahi wannan akwai tallafin karatu kala kasashe daban-daban zaka ji ni akwai Germany kasashen Germany 100%
wato 100% sai a ce maka free ne
ba sai ka biya kudin makaranta ba sai ya kace ka biya dan application fee waye ne
kila dan kudin da zai dan dai abin da ba a rasa ba
yo ka sani ni ko abin da ni ka sani ma na karatu kasa waje ko to shi ma wani ya sa ni kan hanya
mentorship
ko aka ce min ga yadda ya kamata ke rubuta akwai jaraba da ya kamata in rubuta ga yadda zaki karatu ga yadda zaki cika wannan manufar wannan abin duk komai akwai yadda zaka yi ka bi din nan yawanci wannan dai ka samu wanda zai saka kan hanya yana amfani sosai kai bincike kuma wannan dai ka nemi wani
eh kamar yadda kike magana ne akwai irin su kasashe irin su Norway irin su Finland irin su Sweden
ko Baturai kadai ba kai
Slovakia France akwai su hausa irin nan su Mexico duk zaki ga akwai su da yawa
akwai wani ma na a Facebook live umma da yake cewa yace yanzu haka ina zama a Turkiya an bude scholarship na masters har ya sa ma link din
a shafin mu
din eh yace menene
mutane su
biki www.turkiya
Bols menene ko me to ban gane
ne ke duba dai su ganshi dai ya sa ni a wurin ne
ina kaman akwai yare a ciki to kin ga duk irin waɗannan abubuwan shine dama abin da ake wai a tare a fidda jaki daga duma kamar yadda muke fara kare tattake ta to haka yake
to masu sauraro kuna iya tuntubar shafukan mu kamar na voahausa.com ko na Facebook don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To yanzu dai kan duka-duka a cikin shirin yau da gobe a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Safina Tsada Sodangi,
sai kuma Julie Leathers Grossman wanda ita ce ta hada mana sauti har ma da injiniyan mu na yau, sai kuma Ibrahim Jirmai wanda ya sada mu da ku ta Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Maryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalaci.